This is the Voice of America broadcasting to Africa. The following program is in Hausa.
Sashen Hausa na muryar Amurka ne yake magana daga nan birnin Washington DC. Sauraro barkuma da wannan dare, da fatan mun same ku lafiya. Sunana Sarfi Hashim Gumal, tare da Hawwa da sauran abokan aiki muka sake da muku a wannan shirin na daren yau Juma'a ta babbar rana 3 ga watan Mayu shekarar 2024. A cikin shirin za mu ji cewa majalisar da dijiyoyin ECOWAS ta buƙaci ƙasashen Burkina Faso da Mali da kuma Nijar da sake yin nazarin matakin da suka ɗauka na ficewa daga ƙungiyar ECOWAS. Haka kuma za a cewa wata babbar kofin tarayya da ke Kano ta ba da umarnin dakatar da aiwatar da farashin lantarki a jihohin Kano da Jigawa da kuma Katsina. Sai kuma shirin tubalin tsaro da ke biyan lamarin tsaro da Hassan Mai na Kaina zai gabatar mana. To amma fa duka sai mun fara da shan labarin duniya tukunna.
Jama'a assalamu alaikum, barkanku da dare. Ga labaran mai karantawa Hawwa Sharif. Dimbin fararen hula ne suka rika ihu suna janyo fasotin campaign din shugaban rikon kwariyar kasar Chadi, General Muhammad Idris Deby, zuwa kasa. An dai watsar da fasotin campaign din Idris Deby kasa a garuruwa da dama da suka hada da babban birnin kasar din Jamaina da Mandu, birni na biyu mafi yawan jama'a a kasar da ke yankin tsakiyar Afrika. A cikin wata murya da aka tatso cikin wani faifan bidiyo da ke yawo a kafar sadarwar zamani, musamman shafukan Facebook da WhatsApp, al'umma farar hula kasar na bayyana bukatar samun sauyin shugabanci a Chadi da ganin ƙarshen abin da suka kira daular Deby. Deby ya karbi ragamar shugabanci a matsayin shugaban soji a watan Afrilun shekarar 2021 bayan da 'yan tawaye suka kashe mahaifinsa Idris Deby Itno, wanda ya shafa shekaru 30 cire yana shugabancin kasar. Bangaren adawa a Chadi da kungiyoyin fafutuka tuni suka yi Allah wadai da amsha iko da Deby ya yi, suka kuma nemi da ya mika iko ga hannun farar hula. Deby karami ya shaidawa kafar talabijin ta kasar a wannan makon cewa yakin neman zaben kasar na ranar 6 ga wannan wata na Mayu ya ci karo da matsaloli manya-manya da suka hada da kai hari akan jami'an da ke kula da yakin neman zaben nasa da zubar mashi da fastoci kasa.
Le pilier de la paix et la stabilité, c'est notre armée. La transition ne veut pas dire que c'est la
paix. Deby ya ce ya bukaci sojojin kasar waɗanda su ne amintattu na tabbatar da tsaro da kwanciyar hankali da su maido da bin doka da oda da kawo ƙarshen maganganun kin jini da ke karuwa da rikice-rikicen gabanin zabe. Ya ce lokacin da ya amshi mulkin kasar shekaru 3 da suka wuce, ya sha alwashin dorewar Chadi a matsayin kasa mai kwanciyar hankali kafin ya mika ta ga tafarkin tsarin mulkin farar hula bayan zaben shugaban kasa na ranar 6 ga watan Mayu. Jami'an ma'aikatar tsaron Amurka sun shaidawa kafar labaran Reuters cewa dakarun sojin Rasha sun sauka a wata cibiyar sojin sama a Nijar, inda sojojin Amurka ke zaune. Wani lamari da ke biyo bayan kudurin gwamnatin sojin ta Nijar na korar dakarun Amurka daga kasar. Sojojin da ke mulki a kasar ta Nijar da ke yankin yammacin Afirka sun buƙaci Amurka da ta janye dakarunta su kusan 1,000 daga kasar. Kasar da kafin juyin mulkin na bara ta kasance babban abokiyar aiki da Washington a fafutukar yaƙi da 'yan ta'adda da suka kashe dubban mutane suka kuma daidaita wasu miliyoyi. Da yake magana wani babban jami'in ma'aikatar tsaron Amurka da bai yarda a bayyana shi ba, ya ce dakarun na Rasha ba su rabu dakarun Amurka ba, amma suna amfani ne da wani bangare na daban a sansanin sojin samar mai lamba 101 da ke daura da babban filin jirgin saman Diori Hamani da ke yamai babban birnin kasar. Matakin na sojin Rasha da kafin labaran Reuters ta kasance ta farko da tarwaito ya kawo dakarun rashin gab da gab da dakarun Amurka a wani lokaci da ya tsama tsakanin al'amuran soji da na diplomasiya ke karuwa tsakanin kasashen biyu sakamakon rikicin Ukraine. Ana sauraron labaran ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. A yau Juma'a, ɗaruruwan magoya bayan Yahuda da masu goyon bayan Falasɗina suka yi fito na fito a jami'ar Sydney lamarin da ya dauki guguwar irin wannan boren da ke faruwa a jami'o'in Amurka da rikicin yankin gabas ta tsakiya zuwa harabobin jami'o'i a sauran bangare na duniya. Bangarorin biyu sun yi tozali da juna, inda kowannen su ke daga tuta da fadin albarkacin baki akan abin da yake goya ma baya, illa dai dan abin da ba a rasa ba. An dai kwashe lafiya tsakanin masu zanga-zangar da waɗanda suka rika kwantar da ita. Adadin mutanen da suka rasa rayukansu musabbabin masibar ambaliyar ruwa da ta afka a kasar Kenya tun cikin watan Maris a yanzu ya zarta 200, cewar ministan harkokin cikin gidan kasar a yau Juma'a, a daidai lokacin da wata mahaukaciyar iskar ruwa ke nausawa zuwa yankin kogin Tanzania. Mamakon ruwan sama da ya rika zuba a yankin gabashin Afirka ya haifar da ambaliya da zaftarewar kasa, lamarin da ya lalata amfanin gona, ya lakuma gidaje tare da daidaita dubban mutane. Kimanin mutane 210 ne suka mutu a Kenya sakamakon mummunan gurbatar yanayi. Wasu mutum 22 sun mutu a sa'o'i 24 da suka wuce, kamar yadda ministan harkokin cikin gida ya sanar a cikin wata sanarwa. Sanarwa ta kara da cewa mutane fiye da 165 sun rasa mahallansu, wasu mutum 90 suka bace ko sama ko kasa, abinda ya sa ake tsoron yiwuwar adadin waɗanda suka halaka ya iya karuwa.
Hawwa Sharif kenan ta karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Madalla. Majalisar Dattijan ECOWAS ta buƙaci ƙasashen Burkina Faso da Nijar da Mali da sake yin nazari kan matakin da suka ɗauka na ficewa daga cikin ƙungiyar Yammacin Afirka, kamar yadda za a ji a wannan rahoton da wakilin Habib Mahmud ya haɗo mana.
A yayin wani taron kwanaki biyu ne da aka kammala a birnin Abidjan na ƙasar Cote d'Ivoire, inda aka tattauna kan batun rayuwar ƙungiyar da kuma dambarwar da ake fama da ita a yankin Yammacin Afirka. A cikin wata sanarwa ta biyo bayan taron, shugaban majalisar tsohon shugaban Najeriya Goodluck Jonathan ya bayyana damuwa a game da matakin ƙasashe yankin Sahel uku da ke ƙarƙashin mulkin sojoji da suka haɗar da Burkina Faso da Mali da kuma Niger na raba gari da ƙungiyar. Kazalika, majalisar Dattijan ta taɓo batun ƙasa London da wasu manyan ƙasashe ke yi a yankin Yammacin Afirka da kuma raunin ƙasashen ƙungiyar, tare da yin kira ga hukumar gudanarwar ECOWAS da ta ɗauki matakin gaggawa don hana yankin zama fagen yaɗa rikice-rikice ce kan manufofin siyasa na ƙasa da ƙasa. Ƙasashen uku da ke yankin Sahel dai sun kafa wata ƙungiya da ake wa lakabi da IAS, tare da ƙulla alaƙa da Rasha bayan korar sojojin Faransa da ke zama uwar gijiyarsu a shekarun baya. Tuni dai masana irin su Muhammad Ibrahim ke ganin akwai buƙatar ƙasashen Mali da Niger da Burkina Faso su sake nazari domin ganin sun dawo a cikin ƙungiyar ECOWAS domin a dama da su.
Su je ba su yi nazari su gani su dawo cikin waga kungiya ta su waga ta ECOWAS wadda daman an saba ta yi a tare. Su gaskiya fitar su wannan kungiya za a kawo musu al'amura da yawa tsakanin su, za su mai da kansu kamar saniyar ware. Banda haka kuma akwai wasu abubuwa wanda da ya kamata su yi amfani da su, kaga ba za su yi amfani da su ba. Ƙasashe guda uku su amince wannan kira nasu. Wani ne gare su, wani ne gare mu wanda muke cikin kungiyar ECOWAS.
Tun dai farko wannan shekarar ne gwamnatocin ƙasashen uku na yankin Sahel da ke ƙarƙashin jagorancin sojoji da suka haɗa da Jamhuriyar Nijar da Mali da kuma Burkina Faso suka sanar da ficewar su daga ƙungiyar raya tattalin arzikin ƙasashe Yammacin Afirka ECOWAS ko sai dawo. To sai dai masana irin su Traore Hamidu na ganin matakin da majalisar dattijan ƙungiyar Afirka ta Yamma ta ɗauka abu ne da ya kamata a ce ta yi tuntuni ba yanzu ba.
Munji majalisar dattijawa na CDAO sun yi suna kira da babban murya ga kasashen namu na IS, ma'ana Niger, Burkina da Mali, da su komo a cikin CDAO. Inda dai abin nan sun yi shi tun da fari ne, kamar da ana cewa riga karhi ko mai yana cewa ya yi magani. Ka gani tun lokacin da CDAO yana mamaye kasashen nan, inda tun lokacin nan ne suka tashi suka gaya ma CDAO da abun nan ba haka ke yi ba, bai kamata ba. Paske abubuwan da CDAO ya yi kamar dai ya suma kasashen na ce babu su ne, ya suma ya kashe kasashen na gaba daya. Kun ji wannan na littattafai na abun nan da shi ke yi, amma inda kamar sun yi shi ne tun abin ba kai inda kasashen da sun je janye kansu.
Abin shira a gani dai kasashen ukun IAS ko wani mataki ne za su dauka kan komawarsu a cikin kungiyar ko kuma akasin haka. Lokaci ne kawai zai tabbatar. Hamid Mahmud, muryar Amerika daga Agadez, Jamhuriyar Niger.
A gaida Hamid Mahmud, idan muka leka Najeriya kuwa, babbar kotun tarayya da ke Kano ta bada umarni ga hukumar kayyade kuɗin lantarki da Najeriya da kamfanin rarraba lantarki na Kano da ke samar da wutar a jihohin Kano, Jigawa da kuma Katsina su dakatar da aiwatar da sabon farashin lantarki da suka sanar a baya-bayan nan. Daga Kano, Mahmud Ibrahim Kwari na dauke da wannan rahoton.
Umarnin ya biyo bayan karar da kamfanonin sarrafa kayayyaki a Kano suka shigar gaban kotun ne karkashin inuwar kungiyar masu masana'antu ta Najeriya reshen jihar Kano. Alhaji Sani Hussein Sale, memba ne a majalisar koli ta kungiyar masu masana'antu ta Najeriya wato MAN, ya fayyace dalilansu na zuwa gaban kotun.
Muna da yakinin cewa na farko dai ba a bi ka'idoji da ya kamata a bi ba na wannan ƙari da aka yi. Sannan abu na biyu kuma muna kalubalantar shi kansa wannan kuɗi da aka yi aringizo aka dora shi a kanmu kusan kashi 300 akan abin da muke biya. Bi ma'ana shi ne duk wanda yake biyan kuɗin wuta miliyan 30 sai ya koma miliyan 100 ko miliyan 90 da wani abu, wanda yake biyan miliyan 50 sai ya biya miliyan 150. So a gaskiya wannan tsari ba mu yi da shi ba, muna ganin akwai gyara a cikinsa. Don duk wanda yake harkar masana'anta yanzu mun san cewar kokari yake dan ya rayu, ba wai wani magana kake da riba ba, abubuwan sun ishe mu.
Baya ga dakatar da karin kudin lantarkin 14 tarayyar karkashin shugabancin mai shari'a AM Liman ta tsawatarwa kamfanin rarraba lantarkin da hukumar kayyade farashin lantarki ta Najeriya su guji cin zarafin masu masana'antu ko yi musu barazanar katse hasken lantarki ta kowace fuska har sai lokacin da kotun ta kammala sauraron masu korafin. Malam Sani Erman Siru, tsohon ma'aikacin hukumar samar da lantarki ta Najeriya ce wacce aka yi wa lakabi da NEPA a shekarun baya, gabanin cefanar da ita ga 'yan kasuwa, ya ce tun a wancan lokaci suka yi hasashen cewa 'yan Najeriya na iya shiga cikin garari game da batun hasken lantarki.
A hannun aka yi privatization ɗinta 2013, tun daga lokacin muka gano cewa to fa talaka wutar lantarki ya fi ƙarfinsa, domin an bi hanyar da talaka na kallon wuta sai dai ga tana wucewa, amma in yace zai taba ta to a jiyunsa zai gaya masa. Kuma sannan akwai ka'idoji da aka kafa na shi kansa privatization din da ba a bu ba, dan da a ce an bu wannan ka'idojin to gaskiya da matsalolin ma da ake fesin yanzu ba zai yi wannan nauyin ba.
Tsadar canjin kuɗin ƙetare musamman dala, karanci da kuma hauhawar farashin man fetur da na iskar gas na cikin manyan al'amarin da ke dagula lissafin rayuwar tattalin arzikin 'yan Najeriya a yanzu saboda tashin farashin kayayyaki. Malam Sanusi Adamu, masanin tattalin arziki ne da ke koyar da wannan fanni a kwalejin share fagen shiga jami'a ta Kano, ya yi tsokaci.
Kaga duk wannan dai tsaloli ne wanda ya shafe mu mutanen ƙasa da su kamfanonin da ita gwamnati da ba ta tsayawa a kai tsayuwar kai da fata domin tabbatar da abu yana tafiya daidai. To kuma tindin tintin ake magana irin waɗannan al'amura ɗin, to yanzu ga inda dare gari ya waya, inda za a ce za a dinga yin abubuwa ba bisa ka'ida ba, to a ƙarshe zola a zuwa a yi kuka, kukan da kuma zai daɗe kafin a iya share hawayen wannan kuka ɗin. Yanzu kaga wannan oda da kotu ta bayar dole ce ta sa aka ba da wannan oda ɗin, saboda su kamfanin nan sun riga sun ci kudirin sai sun yi wannan ƙarin farashi. Kotu ita kadai za ta iya dakatar da su, to idan ta dakatar da su shine za a samu dan lumfasawa a cikin wannan al'amari.
A jiya Alhamis ne dai majalisar wakilan Najeriya bayan wata muhawara ta kafa wani kwamiti na musamman domin binciko dalilan da suka sanya kamfanoni da kuma hukumar kayyade kuɗin lantarki ta Najeriya suka yi wancan ƙari da kashi 300 akan farashin da 'yan Najeriya ke shan wutar lantarki. Mahmud Ibrahim Kwari, muryar Amurka daga Kano, Nigeria.
A gaida Muhammad Ibrahim Kwari, kafin mu kai ga shirinmu na gaba, a shakata da wannan faifan.
Yeah.
Masu sauraro shirin na zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC. Za kuma zuwa shafukanmu na yanar gizo domin sake jin wannan shirin ko kuma sauran shirye-shiryenmu da suka gabata ta adireshinmu na voahausa.com da ma shafinmu na Facebook. Yanzu kuma lokaci da za mu koma gefe domin Hassan mai na kaina ya kawo muku shirinmu na gaba.
Mai sauraro, assalamu alaikum. Barkanmu da sake saduwa a wani sabon shirin na tubalin tsaro, wanda a yau za mu leƙa jamhuriyar Niger, inda jami'an tsaron ƙasar suka sanar da tafke ɗaruruwan mutanen da ake zargi da hannu a ayyukan ta'addanci da kuma sauran al'amura masu alaka da aika-aikar 'yan bindiga daɗi.
Akwai mutane waɗanda ga kama 'yan ta'addan tallahi, akwai waɗanda ga kasuwanci tsakaninsu da 'yan ta'addan kansu, kai musu wasu mai, kansu kai musu wasu kayan rayuwa da sauransu duka.
Ai hatara tun da can gabaya mun gani abubuwan da ya faru a jihar Difa, wanda aka kama su, aka kawo su wanda suka yi shekara 1-2, akwai wanda shekara 3-4-5. Da karshe an aka zo gaban shari'a, hukuma ya ce da shari'a justice kenan, shari'a ya ce babu hujja da ya guda da tukwa, sai a sake su a tai.
Akwai matsala da yawa nan kusa da Ciyawa, kun san akwai watanni Ciyawa an yi wani kashe-kashe da yawa, to kwanan ma an yi shi, mutane ana ta yi da dutiyoyi shanu, ana ta yi da su, ana kashe su ga damananan ta zawo. Mutane akwai wasu wurare mutane su shekara 2 ko 3 ba su yi noma ba, bana ma ba mu ga alama ba ana noma, ya zai ga yiwa ga tashi hankali.
Toma dalla, hukumomin tsaro a jamhuriyar Niger sun sanar da tafke ɗaruruwan mutanen da ake zargi da hannu dumu-dumu a ayyukan ta'addanci da sauran al'amuran da suka shafi aika-aikar 'yan bindiga daɗi, fataucin miyagun ƙwayoyi da sauransu a ciki da kan iyakar ƙasar a tsawon watanni 3 na farko, yayin da wasu ɗaruruwan takardun shari'ar waɗanda ake zargi da aikata wannan laifi ke a gaban kotu. A ɗaya ɓangaren kuma, bayanai na nuna cewar ƙungiyoyin ta'addanci sun ƙara zafa kai hare-harensu da yi wa jama'a barazana a wasu ƙauyukan karkarar Talabere mai makwabtaka da ƙasashen Mali da Burkina. Akan haka, wakilinmu da ke birnin Niamey, Sulemu Mini Barma, ya haɗa mana wannan rahoto.
A rahoton da ta fitar a tsakiyar watan Afrilun 2024 domin sanar da al'ummar Nijar abubuwan da ke wakana a yaƙi da ta'addanci da ma sauran ayyukan da ke da alaƙa da tashe-tashen hankulan da ake fuskanta a wasu daga cikin yankunan ƙasar ne, cibiyar yaƙi da ta'addanci da aika-aikar 'yan bindiga da safarar makamai da miyagun ƙwayoyi SCLCTCTO a takaice ta sanar cewa dakarun kasar sun yi nasarar kama mutane 773 daga ranar 1 ga watan Janairun 2024 zuwa watan Maris ɗin da ya gabata, waɗanda ake zargi da hannu a irin waɗannan miyagun ayyuka, walau a cikin ƙasa ko kuma a kan hanyarsu ta ƙetare iyakoki. Mamba a ƙungiyar MPCR mai kare haƙƙin ɗan adam da kare martabar ƙasa Ibrahim Namaiwa ya jinjina wa jami'an tsaro sakamakon nasarorin da ake samu a yunkurin samar da tsaro.
To shi wannan abun yana da kyawu a gano cewa ba kawai ba 'yan ta'addan ne, akwai mutane waɗanda ga kama 'yan ta'addan tallahi, akwai waɗanda ga kasuwanci tsakaninsu da 'yan ta'addan kansu, kai musu wasu mai kansu, kai musu wasu kayan rayuwa da sauransu duka. To abun ne ya zamanto ruwan dare gama duniya, tunda harka ta ta'addanci baka san ma ko da wadawa ne ne suke ciki. Kinan a ci gaba da wannan aikin dan saboda duk wanda yake iya kawo ma ɗan ta'adda gudunmawa an ka same shi da shi ɗan ta'adda, babu wani babban bambanci. Ya kamata a gurfana sheshi sanda shari'a ta buge su talakawa, ya kamata su gano cewa koko wannan dan su ake gayinta dan zaman lahiya, dan saboda su kwanta lahiya su tashi lahiya su talakawa. Kenan wanda ake aiki dan saboda kai, ya kamata kai ma ka kawo gudunmawarka. Gudunmawar talaka ita ce da ya ga abin da bai yarda ba da shi, ya kamata ya faɗa ma hukumomi da wuri-wuri sai a samu a ɗauki mataka.
Alƙaliman wannan rahoto na cewa daga cikin mutanen da suka faɗa hannun askarawan Nijar a tsawon watanni uku na farkon shekara, tuni takardun shari'a 372 suka isa mashara'anta da nufin tantance gaskiyar lamari. Matakin da mai bin diddigin sha'anin tsaro Kaka Tudagoni na ƙungiyar Alternative ya bayyana a matsayin wani ci gaba a harkokin kare ɗan adam, ko da yake ya gargaɗi mahukunta akan buƙatar ɗaukar matakan kaucewa kurakuran da aka fuskanta a baya.
Lalle a cikin yaki da ta'addanci da jami'an tsaro suke yi, ana iya cewa alhamdulillahi in dai fi sabilillahi wannan mutane ne wanda suke halaka da dan ta'adda ne aka kama su, dama duk gurin da gwagwarmayar da muke ya za mu yi mu ciwo kan wannan matsalan ne a kowa, duka al'umman Nijar kin ne kowa. Amma ai hatara tun da can gabaya mun gani abubuwan da ya faru a jihar Difa, wanda aka kama su aka kawo su wanda suka yi shekara 1-2, akwai wani shekara 3-4-5 da karshe an aka zo gaban shari'a, hukuma ya ce da shari'a justice kenan, shari'a ya ce babu hujja da ya guda da tukwa sai a sake su a tai. Kar ya zamanto mu koma gidan jiya kenan, a dinga darasi za mu yi ga kanmu, kar mu kwashi mutane mu kawo a kwashi mutane a kawo, in dai gobe kuma in an zo gaban shari'a za a ce babu hujjojin da aka yasa aka kama su za a sake su. Shi yasa kenan muna jan hankali, lalle ana iya cewa ci gaba ne fi sabilillah, amma muna cewa hannunka mai sanda, tunda wannan abun zargin su ne ake, tunda sojoji su ba in shari'a bane, suna zargin su ne sun kama su, kuma in sun kama su dole ne su kawo su gaban hukuma na masaranta, haka nan ne kaida na duniya yanzu yake. Yanzu gare su justice sai su diba su gani wannan mutane lalle suna da alaka da wannan abin da ake zargin su, dole a kama su, kuma babu sai a sake su.
Jamhuriyar Nijar da ke tsakiyar kasashen da al'amuran tsaro suka tsananta irin su Mali, Burkina Faso, Nigeria da Libya na fuskantar hare-hare daga 'yan bindiga, barayi da 'yan fashi da 'yan ta'adda, lamarin da ya sa bayan matakan cikin gida kasashen uku na yankin Sahel mambobin IOS suka kafa wata rundunar haɗin gwiwa a watan Maris ɗin 2024. Sai dai rahotannin tsakiyar watan Afrilu daga yankin Tilaberi, musamman a karkarar Tera da ke gabar daman kogin Nijar, na cewa talakawan wasu ƙauyuka sun fice daga matsugunansu sanadiyar barazanar da suke fuskanta daga 'yan ta'adda. Wannan ya sa shugaban kungiyar kare muradun al'ummar jihar Tilaberi, Union Tilaberi, Ahmadu Haruna Maiga, sake nana ta kira zuwa ga hukumomi.
Ina da wani a nan wajen sai coordinator dinmu ya ce min komin na Uro Jelajo, akwai gari uku an ba su wa'adi na kwana uku su bari gari, lalle ko sun bari gari sun je sai, kuma akwai wannan humanitarian wanda sun zo sun kafa musu inda za su zamna, tanti inda za su zamna. Akwai matsala da yawa nan kusa da Ciyawa, kun san akwai watanni ciyawa an yi wani kashe-kashe da yawa, to kwanan ma an yi shi. Mutane ana ta yi da dukiyoyinsu, shanu ana ta yi da su, ana kashe su ga damanan nan ta zawo. Mutane akwai wasu wurare mutane su shekara biyu ko uku ba su yi noma ba. Bana ma ba mu ga alama ba ana noma, ya za yi? Ga yiwuwa, ga tashi hankali.
Shekaru akalla 12 kenan harkokin tsaro suka shiga halin tangal-tangal a yankin Sahel bayan da 'yan ta'addan da suka kwashi ganimar makamai a Libya sakamakon faduwar gwamnatin Gaddafi suka tare arewacin Mali. Kafin daga bisani su yada ayyukansu zuwa makwabta wato Niger da Burkina Faso.
Masu sauraro duka-duka da wannan muka zo ƙarshen wannan shiri na tubalin tsaro na wannan mako, sai kuma mako mai zuwa idan Allah ya kai mu kwaji mu ɗauke da wani sabon shirin. A madadin wakilinmu da ke birnin Niamey Sule Mumini Barma da kuma sashen Hausa na muryar Amurka, sunana Hassan Maina kaina da na gabatar ke sallama da ku, mu kasance lafiya.
A gaida Hassan Maina kaina. Da wannan muka zo ga shirinmu na ƙarshe, labarai amma fa wannan karan a takaice.
Dimdim fararen hula ne suka rika ihu suna janyo fasotin campaign ɗin shugaban riƙon ƙwaryar ƙasar Chadi, General Muhammad Idris Deby zuwa ƙasa. An dai watsar da fasotin campaign ɗin Idris Deby ƙasa a garuruwa da dama da suka hada da babban birnin ƙasar ɗin Jamaina da Mandu, birni na biyu mafi yawan jama'a a ƙasar da ke yankin tsakiyar Afirka. A cikin wata murya da aka tatso cikin wani faifan bidiyo da ke yawo a kafar sadarwar zamani musamman shafukan Facebook da WhatsApp, al'umma farar hula ƙasar na bayyana buƙatar samun sauyin shugabanci a Chadi da ganin ƙarshen abin da suka kira daular Deby. Jami'an ma'aikatar tsaron Amurka sun shaidawa kafar labaran Reuters cewa dakarun sojin Rasha sun sauka a wata cibiyar sojin sama a Niger inda sojojin Amurka ke zaune, wani lamari da ke biyo bayan ƙudurin gwamnatin sojin ta Niger na korar dakarun Amurka daga ƙasar. Sojojin da ke mulki a ƙasar ta Niger da ke yankin yammacin Afirka sun buƙaci Amurka da ta janye dakarunta su kusan 1,000 daga ƙasar. A yau Juma'a, ɗaruruwan magoya bayan Yahuda da masu goyon bayan Falasɗina suka yi fito na fito a jami'ar Sydney, lamarin da ya ɗauki guguwar irin wannan boren da ke faruwa a jami'o'in Amurka da rikicin yankin gabas ta tsakiya zuwa harabobin jami'o'i a sauran ɓangare na duniya. Ɓangarorin biyu sun yi tozali da juna, inda kowannensu ke ɗaga tuta da faɗin albarkacin baki akan abin da yake goya ma baya, illa dai ɗan abin da ba a rasa ba. An dai kwashe lafiya tsakanin masu zanga-zangar da waɗanda suka riƙa kwantar da ita. Adadin mutanen da suka rasa rayukansu musabbabin masibar ambaliyar ruwa da ta afka a ƙasar Kenya tun cikin watan Maris a yanzu ya zarta 200, cewar ministan harkokin cikin gidan ƙasar a yau Juma'a, a daidai lokacin da wata mahaukaciyar iskar ruwa ke nausawa zuwa yankin kogin Tanzania. Mamakon ruwan sama da ya rika zuba a yankin gabashin Afirka ya haifar da ambaliya da zaftarewar ƙasa, lamarin da ya lalata amfanin gona.
To masu sauraro, da haka ne muka ƙarshen shirin namu na yau baki daya. Sai a kasance da mu da ƙarfe shirin na safe gobe Asabar idan Allah ya kai mu, inda za mu kawo muku wani sabon shirin ciki har da shirin a bari ya huce. Domin sake jin wannan shirin da masu sauran shirye-shiryenmu, za a yi zuwa shafukanmu na yanar gizo domin sake jin shirin ta adireshinmu na voahausa.com har ma da shafukanmu na sada zumunta. Yanzu a madadin Hawwa Sharif da ta kawo muku shirye-shiryenmu na yau da kuma Julie Leather Gresham wadda ta haɗa tare da bada umarni da ma injiniyanmu na yau, ni Sarfil Hashim Gumal ke cewa mu kwana lafiya. Assalamu alaikum.